أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 26 غوتر ربيع الثاني هجران من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دار تريه دود تلاتين دا تقوص يعين دي 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 دا 24 غوتر دا شكرا دبو بي دا goma sha bakwai. Allah ya dawo da mu wannan masallaci na dan podiyo a cikin wannan unguwa ta Sunusi a wannan gari namu na Kaduna, inda muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malamin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna Al-Fitnatu fi Hayatil Anbiya'i was Sahaba. Wannan shine darasi na 18 a bangaren jerukan darasin da suka shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan kammala darasin da ya shafi janibin ainihin wato annabawa. Malam ya fara magana akan al-fasl ar-rabi, fasali na hudu, al-imsaku amma shajara bainahum, wajibi ne mutum ya kame bakinsa dangane da abin da ya faru na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ya kawo maganan Abu Nu'aym, sannan sai magana ta biyu da zai kawo yanzu ita ce maganan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yace wa qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fada Allah ya masa rahama, yace wa min usulati wal jamaa, yana daga cikin usul asalin addini, yana daga cikin babubbuka na aqida a wajen ahlus sunnati wal jamaa, shine salamatu qulubihim, kubuta zuciyarsu, wa alsinatihim, da kuma harsansu, li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kama wasafahum Allah bihi, kamar yadda Allah ya siffanta su sahabban da shi, fi qawlihi ta'ala, cikin fadin sa da yace wal ladina ja'u min ba'dihi, wanda za su zo bayan sahabbai, yaquluna, cewa suke yi, rabbana ghfir lana, Allah ka gafarta mana, wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman, Allah ka gafarta ma yan uwanmu wanda suka riga mu zuwa lahira da imani, shafi na 144, wala taj'al fi qulubina, Allah kada ka sanya a cikin zukatanmu, kada ka sanya gillan iyayya, lil ladina amanu, ga wanda suke masu imani ne, rabbana, ya ubangiji, innaka ra'ufur rahim, Allah kai mai rangume ne kuma kai mai jin kai ne. Sai yake wa ta'atan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma yiwa annabi biyayya, fi qawlihi, cikin fadarsa da yace la tasubbu ashabi, kar ku zagan mun sahabbai, wallazi nafsi biyadihi, na rantsi da wanda raina ke hannunsa shine Allah, law anna ahadakum, da a ce ɗayanku anfaqa, zai ciyar da dukiyarsa, misla uhudin, zahaban kwatankwacin dutsen uhud na zinariya, ma balaga mudda ahadihim, ba zai kai mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka yar bayar ba, wala nasifahu, kuma ko rabinsa ba zai kai ba. Wa qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa yatabarra'una, su ahli sunna sun barranta babu ruwansu, sun yi fito na fito, min tariqatir rawafid, daga tafarkin yan shi'a, alladhina yabghiduna as-sahaba, wanda suke kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suke zagin su, suke kafurta musu, suke tsine musu, wa yasubbunahum, suke zagin su. Sannan ahli sunna sun barranta wa tariqatin nawasib, da kuma hanya ta nawasib, alladhina yu'dhuna ahli albayt, wanda suke cutar da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bi qawlin aw amalin, da magana ko ainihin wato aiki. dan haka ahlus sunna suna tsakiya don ba Allah bane ya gare ka ko ka zama nawasib ko ka zama rafidi daga lokacin da Allah ya jarrabe ka da kin dai daga cikin wani da yake da alaka da gidan Annabi Muhammad to ka zama tuna tibi wanda ya kafa gaba da kiyayya ga mutanen gidan Annabi Muhammad in kuma Allah ya jarrabe ka da kin dai daga cikin sahabbai to kuma ka zama rafidi ka zama dan shi'a to su ahli sunna sun barranta da wa'annan tafarkin guda biyu ba ruwanmu da wa'ancan ba ruwanmu da wa'annan mu muna tsakiya ne wayan sukuna suna yin ruku suna kame bakin su amma shajara bainas sahaba akan abin da ya gudana na sabani tsakanin sahabbai waya kuluna abinda ahli sunna suke cewa inna hadhihi al-athar al-marwiya dukkan wani abu da za a ruwaito maka na tarihi ko hadisi fi masawihim cewa sahabbai sun yi aiki mara kyau minha ma huwa kadhibun ko dai ai musu ƙarya abinda ba su yi ba a ce sun yi wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa akwai abinda an ƙara kuma an rage kuma na sha faɗa nake duk abinda dan shi'a zai faɗa bai fita daga ɗayan biyu ko da abinda ba a yi bai kirkira ya ce sahabi yayi ko abinda ya faru ya ƙara wani abu ya rage wani abu dan ya cimma manufarsa bas bai wuce haka wa guyyira aka canja shi an wajehi daga fuskar yadda abin yake wastahihu abinda ya inganta minhu ya faru daga gurin su sahabbai ko aka ruwaito hum fihi ma'zuruna to su ana musu uzuri imma mushahidun musibu ko dai ka samu akwai wanda yayi ijtihadi yayi daidai yana da lada biyu wa imma mushahidun muqtin ko ka samu yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada ainihin wato daya wa hum tare su ma a dalika tare da wannan la ya'taqiduna ahli sunna ba sa kudirce cewa anna kullu wahidin min as-sahaba cewa kowanne ɗaya daga cikin sahabbai ma'asumun an kaba'il al-ism cewa an tsare shi daga aikata gimagimin laifuka babu wanda yake da wannan aqidar a cikin mu mutum ɗaya ne muka yarda cewa ma'asumi ne cikin wannan al'ummar shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sagailihi da kananan sunubai bal a yajuzu alaihim yakan wato halatta ga sahabbai su aikata az-zunub shine yin zunubai fil jumlati adunkuli walahum min as-sawabiqi amma suna da rigai wal fada'il da falala ma yujibu abinda yake wajabta maghfirata ma yasduru minhu abinda yake gafarta duk abinda ya faru na kusa kwarai shi yasa kamar yadda malam Usman al-Khamis ya faɗa inda zaka dauko alherin da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke da shi ka dauko kuskuren su to kuskuren kai ka ce kwayiriya shine aka dauko shi aka dora akan fangalalan dutse amma mutumin da yake da muguwar manufa zaka ga bai ganin alherin wannan kwayar yashin kwaya daya ita kadai yake hanguwa a matsayin aibu duk alherin shi ya riga ya ainihin wato share shi da haka in sadara in har ya faru hatta innahum hatta ya kasance su sahabbai yughfaru lahum min as-sayyi'ati akan gafarta musu abinda suka yi mara kyau babban laifin da ma la yughfaru liman ba'dahum abinda wanda yazo bayan su bai da hanyar da zai samu gafara irin yadda su suka ainihin wato samu man sha bayani anan cewa duk abinda sahabi zai bai fita daga ɗayan biyu ko dai yayi ma Allah subhanahu wata'ala ko yayi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan Allah yayi ma laifin shi Annabi aka dora ma laifin aka ci ya nemi Allah ya yafe musu idan ku laifin sahabin Annabi yayi ma shi Annabin an ce ya yafe ma sahabin ina ruwan ka to kai ba ka ji da kanka kawai li'anna lahum min al-hasanati domin su sahabbai suna da ayyuka masu kyau allati tahmu sayyi'at wacce take shafe duk wani aiki mara kyau da suka yi malin saliman ba da kuma irin aiki mai kyan da babu wani wanda ya sai ci ya aiki mai kyau kamar nan su to kuma ka'ida ce za mu zo mu faɗe ta guda goma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal hasanati yuzhimna sayya wa qad sabata ya tabbata bi qawli rasulillah sallallahu alaihi wa sallama da fadar annabi annabi ya ce annahum khairul quruni sune mafi alherin kowane karni wa annal mud kuma lallai mudu min ahadihim wanda ɗayan su zai dauka ya bayar idza tasaddaqa bihi idan yayi sadaka da shi kana afdala min jabal uhudin zahaban yafi kwatankwacin dutsen Uhud na zinariya mimman ba'adin wanda ya zo bayan su. Wannan misalin sai wanda yake kasa mai tsarki zai iya ganewa. Dutse ne haka a tsaye, tsawon shi ya kai kilomita 8. A tsaye haka kuma yana da tsawo, amma Annabi ya ce da za a iya mayar da shi dutsen Uhud ya koma zinari. Yanzu ka ɗauke shi kai in faɗi da shi, to duk wannan dutsen bai kai mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka ba ga ko rabi, saboda ya yi addinin lokacin da yake da wahalar da ba kowa zai iya yi ba. Wanda wataƙila in ba don su da suka fara addinin ba, kai yanzu an miƙe an ce kai musuluncin abin zai maka wahala. Don haka yake cewa wannan kenan. Thumma in idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun, idan zunubi ya faru daga ɗaya daga cikinsu, fa yakunu qad taba minhu, takan yi ya zamanto bayan ya afka zunubin kuma ya tuba. Aw ata bi hasanatin tamhuhu, ko ya zo da wani aiki mai kyau, ga aiki mara kyau ya yi ya fada cikin kuskure, amma sai ya zo ya aiki wa mai kyau wanda zai zo ya shafe aikin da ya mara kyau. Kuma ka'ida ce Allah ya faɗa cewa innal hasanati yuzhibna as-sayyi'a, kuma an samu da yawa kaga mutum ya afka cikin kuskure, daga baya ya zo ya tawo da aikin da ya shafe wancan aikin nashi da ya yi ainihin wato mara kyau. Ina fata an fahimta. Kamar Wahashi, kun ga ya kashe Hamza a farkon musulunci, a ƙarshe kuma ya zo ya kashe Musailamatul Kazzab. Kamar ainihin wato Khalid bin Walid, a farkon musulunci kafin ma ya shiga addinin, ai shi jagoranci a Uhud aka kashe wajen mutum 70 da wani abu. Daga baya kuma da ya zo ya shiga addinin musulunci ba zama ya yi takobi daga cikin takubban Allah ba, da irin waɗannan suna nan da yawa. Sai yake cewa aw ghufira lahu, ko ya zamanto an gafarta masa, bi fadli sabiqatihi, saboda falalar rigayen da yake da shi akan harkar addini, ko ya samu gafara, aw bi shafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, Annabi Muhammad zai cece shi, alladhi hum ahaqqun nasi, wanda shi wannan sahabin da raguwar sahabbai ga baki ɗaya su ne mafi cancantar mutane, bi shafa'atihi, da samun ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Duk wani a cikin al'umman nan da yake sa ran idan an je gaban Allah, idan Allah ya ba Annabi izini, Annabi zai iya cetonsa a gaban Allah, to kafin kai ka cancanci ceton sahabi ya riga ka cancanta ceton. Kuma kai ka san ba za a je lahira ba, ga sahabi na buƙatar ceto, ga ka Annabi bai fara ceton sahabi ba kafin kai, bai taɓa yiwuwa kuwa. Ya ce ce abtiliya bi bala'in fid dunya, ko kuma a jarrabi sahabin da wani bala'i a duniya, kuffira bihi anhu, wanda za a kankare masa zunubinsa saboda wannan musifar da ta ainihin wato afka masa. Wannan yana daga ainihin wato cikin abinda malamai suka ainihin wato tabbatar cewa wannan yana daga cikin hanyoyi da ake gafartawa wato mutum zunubansa yayin da ya aika ya afka cikin ainihin wato zunubai. To shi yasa malamai suka ce wato khulasa, summarizing, a taƙaice akwai hanyoyi guda goma wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya haɗe wasu a nan gurin ya faɗe su, wanda ɗan adam yake samun gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya ainihin wato afka cikin ainihin wato kusakurai. Waɗannan abubuwan idan ka je ka zagayo ka zagaya, dole za ka samu sahabi ta kowane hali sai ka samu yana da mafita daga cikin maftoci cikin waɗannan ainihin wato al'amura. Don haka abu na farko shine a samu at-taubatu. Sahabi ya iya aikata abu na kusakure amma ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma dama Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubdilu Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kamar yadda Ka'ab ibn Malik da ragowar mutane guda biyu da basu ji yaki ba, Qur'ani sai da ya tabbatar da cewa kuskure suka yi, amma bai daina magana ba sai da ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu. Shi yasa da zai fara maganar tuban, dan kar wani ya taso ta, sai ya ce laqad taballahu 'alan nabi, sai ya fara rufe kofar tubar da Annabi, sai ya ce wal muhajirina wal ansar, da muhajir da kuma ansar, alladhina taba'uhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yuzigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim. Wayannan mutanen guda uku sai Allah yake to wa 'ala salasati alladhina kulliku, har wayannan guda uku ma an karɓi tubar su, da haka yaji ya rufe cewa innahu bihim raufur rahim, da haka ma ya kira yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, da haka tuba wannan ita ce hanya ta farko. Abu na biyu shine al-istighfar, mutum ya fada zuwa ga saban Allah subhanahu wa ta'ala, bayan tuba sannan ya dawo ya nemi gafaran Allah ta hanyar istighfar. Dan haka Allah yake fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ku nemi gafaran ubangijin ku, lalle shi Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara mai jin kai. Wannan ita ce hanya ta biyu. Abu na uku shine al-hasana al-mahiya, wato kyawawan aiki wacce take shafi aiki mara kyau. Daiwa sahabi ya yi aiki mara kyau anan, amma a gefe yana da aikin da ya ninninka wannan aikin da ya mara kyau da ya shafi wannan aikin mara kyau. Dan haka Allah sai ya ce mana aqimus salata lidluki shamsi ila ghasaqil layli wa aqimus salata tarfa'in nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'a zalika dhikra lid-dhakirin. Abu na hudu shine du'aul mu'minina lahu, addu'ar mu'minai gare ka ta alheri yayin da ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan abu ne wanda zai amfane ka. Zamu ga Allah sai ya ce wal ladina ja'u min ba'dihim, wanda za su zo bayan suwa sahabbai, sai Allah ya ce abinda yasa ni ya saka, sai ya ce ka ce rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Da abun bai da tasiri zuwa gare su idan an yi, Allah ba zai dora mun aikin ya dora maka ba. Ashe abu ne da zai musu amfani, shi yasa Allah ya dora masa, ya dora mun, ya dora maka, ya dora mu wancin, ya dora mu kowa, duk wanda ya zo bayan su. Allah yake to ga aikin da yake so, kace Allah ka gafarta mu, sannan ka gafarta mu waɗannan sahabban da suka riga mu zuwa lahira da imani. Wannan shine abu na hudu. Abu na biyar shine ihda'ul amalis salih lahu, yana daga cikin abin da ke sa mutum ya iya samun gafaran Allah yayin da ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah, wani wanda yake da alaka da kai ya danga aikin alheri, ya ce Allah ya kai ladan gurin ka, tayyu ka bar ta, ka bar ya, ka bar wani wanda yake da alaka da kai ta jini, sai ya aiki, sai ya ce Allah ya kai ladan gurin ka, kuma Allah zai kai. Dan haka Allah sai ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara. Dan adam idan ya koma zuwa ga Allah ba wani abu da zai samu na sakamako sai abin da shi yayi, kuma da abin da yayi sai ya ga wannan abu. Dan haka suka ce dan mutum da wani wanda yake da alaka da kai wanda ka tarbiyance shi ya taso a hannunka, kasab ne naka, duk abin da zai na alheri bayan wucewar ka, yace Allah ya kai sakamakon gurin ka, Allah zai kai, ya gina masallaci, ya gina makaranta, ya gina kaza, ya gina kaza, yace Allah ya kai sakamakon gurin ka, Allah subhanahu wa ta'ala zai karba. Abu na shida shine shafa'atu nabihi, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, samun ceton annabi Muhammad. Wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya sa ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na bakwai shine akwai al-masa'ibu al-mukaffira fi dunya, wata musifa ta same ka duk lokacin da kake musulmi mu'mini, Allah ya jarrabe ka da wani bala'i, kai haƙuri kamar yadda al'amarin zuwa ga Allah, to wannan Allah yana yi ne dan ya daga ainihin wato darajar ka. Shi yasa hatta gudun da suka yi a Uhudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sahabbai wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu, Allah madaukakin sarki ya gaggata muku alƙawarin shi, istahsunuhum bi'izni, lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah, hatta idza fashiltum, har sai da kuka yi rauni, wa tanaza'atum fil amri, kuka yi jayayya cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa asaitum, kuka sabawa annabi, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima, sai ya ce minkum, daga cikin ku akwai man yuridu dunya, wanda yake son wannan ganima, wa minkum, a cikin ku akwai man yuridu al-akhirah, wanda ba ruwan shi da wannan ganimar. Sai wani yace ka gani ai Qur'ani ne ya faɗa, yace gashi nan ma sahabban, gashi a cikin su akwai wanda dan duniya yake, ai tiyaki ne yake fassara maka aya, ba wai duk aikin da suke dan duniya bane, wannan ganima ita Allah ya kira da duniya. Sai Allah yace summa sarafakum anhu, sannan sai Allah ya juyo da kafirai akan ku, da ku kuke kashewa sai aka dawo ana kashe ku, da ku kuke kora sai aka dawo ana koro ku. sai ya ce da ya juyo da kafare akan ku yayi haka ne liyabtaliyakum dan Allah ya jarrabe ku. To duk lokacin da mumini ya fada kuskure jarrabawa ta zo idan ya maida al'amarin zuwa ga Allah, Allah yakan yi haka ne dan ya daga darajar shi. Shi yasa annabi yace inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, Allah in yana son mutane wani lokaci yakan jarrabe su ne. Idan abu yazo suka dauka jarrabawa ce daga gurin Allah, to sai yadda Allah ta tabbata akan su. In abu yazo ba su yadda cewa jarrabawa ce daga gurin Allah ba, to daga nan ne kuma matsala take ainihin wato biyu ba. Wannan yana daga ciki. To shi yasa tare da haka da Allah ya gama sai ya ce walaqad afa ankum, ni Allah ni kuka wale ku kuma na yafe muku. Shi yasa sai ya ce wallahu zu fadlin, Allah ma abutin falala ne sai ya ce alal mu'minina, akan masu imani. Shi yasa malamai suka ce idan kuɗi ya kai kuɗi ba a ce wa wani anta sahibul mal, sai dai anta zu malin. To saboda falalar Allah ta cika ta kikkiri ko ina ta babbaki da gafararsa, a Qur'ani Allah sai dai amfani da kalmar zu, inna rabbaka lazu magfiratin linnasi wa zu iqabin alim, yadda rahamarsa ta kikkiri ta kai ko ina haka azabarsa ta kai ko ina. Shi yasa sai yace zu. Dan haka nan sai yace walaqad afa ankum, ni Allah ni kuka wa laifin kuma na yafe muku. Sai yace wallahu zu fadlin, Allah ma abutun falala ne akan wa alal mu'minina, akan wa'annan masu imani. Ashe guduwar da suka yi a wajen yaki da saba umarnin annabi da suka yi bai cire su daga da'ira ta imani ba, bai cire su ba. Sannan ya sake faɗa ya ce innal ladina tawallaw minkum, wannan suka guda a cikin ku yawmal taqal jama'ani, ranar haɗuwar kungiyoyi guda biyu, sai ya ce inna mastazallahum shaytan, shaytan ne ya darzar da su ya zamar da su bi ba'di ma kasabu, saboda sashin abin da wasu suka aikata. Sai Allah ya ƙara fito da abun fili sai ya ce walaqad afa Allahu anhu, ni Allah ni suka wa kuma na yafe musu. Wallahu ghafurun halim, Allah mai gafara ne kuma mai haƙuri ne, haƙurin da yake akwai dauriya a cikin sa. To shi yasa duk mutumin da yake da yadda cikakkiya da littafin Allah abadan bai taɓa yi wa kaga yana da tuhuma akan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga lokacin da kaga mutum ya fara tuhuma akan su, to imanin sa da Qur'ani ta samu matsala ne, sai dai da awar imanin amma ba hakikanin imani ba. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. To dan haka wannan yana daga ciki. A samu musiba ta afka maka a duniya takan zama sababin kankarewar laifuffukanka, kamar yadda hadisi ya tabbata annabi yace ma yusibul muslima, babu wani abu da zai samu musulmi min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazan, na masassara ko rashin lafiya ko bakin ciki ko cuta. Kai annabi yace hatta tsaya da zaka taka akan hanya illa kaffara Allahu bihi min khatayahu, sai Allah ya kankare maka wani kuskure da kai saboda wannan abin da ya ainihin wato faru. Ina fata an fahimta. Abu na takwas shine azabul qabri, azaba ta ainihin wato kabari. Wa qad yuktafa bihi an azabil akhirah wa dhalika bihasbi dhunub, idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya sa akai jarrabe shi ya shiga matsala a kabari, to wani yakan zama sababin tsirarsa kuma idan an je gaban Allah. Iya abin da ya diba na azaba anan, to kuma daga nan shikenan. Sannan abu na tara shine fi arsatil qiyama, a farfajiyar alqiyama, ta yadda za a samu kisasi tsakanin musulmi amma kisasin ya zama tuwira da sauki. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yan aljanna idan an taru ba za a shiga aljanna ba sai an yi kisasin da yake akwai sauki a cikin sa. Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min jill, sai mun cire abin da ke cikin kirjin kowa na damuwa kafin a wuce aljanna. Da yau ba mamaki ka zo masallaci da wuri ka ajiye littafin ka, in ne ya kamata ka zauna, wani ya zo ya ga littafin ya kawar da shi ya zauna, akwai damuwa ko babu? Akwai. Kaya mu wani kaza, wani ya maka kaza, kaya mu wani kaza, wani ya maka kaza. To kuma gashin an tafi lahira za a shiga aljanna, to wannan damuwar kaya mu wani kaza, wani ya maka kaza, Allah sai da ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin, sai mun cire wannan abin na damuwa da wani muwana a nan duniya kafin tukunna a dunguma a rintuma a shige gidan aljanna. Shi yasa ya faɗa a suratul hijr yake innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sai yake udkhuluha bi salamin amin, ku shige ta da aminci kuna masu ainihin wato samun natsuwa. Da haka wannan shi suke ce masa fi'lu amrin litakrim, fi'lu amrin ne saboda girmamawa. Allah yake wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilina, za mu cire abin da ke cikin kirjinsu na damuwa, ikhwanan suna ƴan uwan juna, sannan ala sururin mutaqabilin suna kallon ainihin wato junansu. Sannan abu na goma shi ne gafaran Allah subhanahu wa ta'ala da ɗan adam zai samu. Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru kuma an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u. To shine Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace fa idza kana hadha, idan wannan ya zamanto fi dhunubil muhaqqaqati, a cikin zunubai da ya tabbata sun yi manya-manyan laifuffuka ne amma suna da hanyar samun gafara irin wa'annan, to fa kaifa bil umur, ya kuma al'amuran da kanu fiha mujtahidina istihadi suka yi, in asabu, in suka yi istihadi suka dace, falahum ajrana, suna da lada guda biyu. Wa in akhtau, in suka yi istihadi suka yi kuskure, falahum ajrun wahid, suna da lada guda daya. Wal khata'u, kuskure kuwa dama wannan magafurun ne, abin gafartawa ne. Wal khata'u wal ikraha wan nisyan, wal khata'u wal ikraha wan nisyan asqatahu ma'budun arrahman, haka Imam Sa'di ya faɗa a cikin ainihin wato manzumarsa ta al-qawa'id al-fiqhiyya, ta wal khata'u wal ikrahu wan nisyan, idan aka samu al khata'u kuskure da al ikrahu aka tilasta ka kai abu, wan nisyan da mantuwa, sai sai asqatahu ma'budun arrahman, abun bautawar mu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shafi wannan abu. Dan haka yanzu idan an ce wal khata'u, shi kuskure laisa bi maghfurin, ba abun gafartawa bane kwata kwata, to ka faɗa min wanda in an je gaban Allah zai sha, waye bai da nashi kuskuren, kai kana tabbatar kana da naka matsalolin da naka kusakuren, amma kana ganin in an je gaban Allah kana fatan Allah ya gafarta maka. Amma shi sahabi da nassun Qur'ani kafin kai ka ce wani ya yi ba daidai ba, Allah shi ya fara faɗa yake sun yi, kuma ya ce sun ya yafi, amma ka ƙeƙashe ka shafa ma idan ka toka ka ce san baka yadda ba, sai ka ce kai ka halicci mutum. Wannan wani irin shi fa Allah shi aka yi ma, kuma ya ce walaƙada a fa an ku, ni kuka ma kuma na yafi, kai da ba halittar ka ba ne, baka san yadda aka yi ba, kuma ka zo ka ce san baka yadda ba, ka ci gaba da jayayya da rigima. Ya za a yi, ka yi ƙoƙari kan ka yi ta kanka ɗan uwa, ka san yadda za ka yi ka kubuta ka koma gaban Allah layi lafiya, ya fi maka gaskiya. Sai ya ce summa innal qadara, sannan gurgudo alladhi yunkaru, wanda ake inkari min fi'li ba'dihim, daga sashen aikin sashen su qalilu, kaɗan ne, nazaru wato ba shi da yawa, maghfurun abin gafartawa ne, fi janibi fada'ilil qaumi, a ɓangaren falalar mutanen sahabbai kenan wa mahasin him, da aikinsu mai kyau, min al-imani billahi, idan ka ɗauko imaninsu da suka yi da Allah wa rasulihi, da imanin da suka yi da annabi, wal jihadi fi sabilihi, da jihadin da suka yi don su ɗaga addinin Allah subhanahu wa ta'ala, wal hijira, da barin garin da suka yi daga Makka zuwa Madina don su tsira da addininsu, wal nusrati, da yadda suka taimaki addini, wal ilmin nafi', da yadda Allah ya ba su ilimi mai amfani, wal amal salih, da yadda suka aiki mai kyau. Inda za ka ɗauko waɗannan abubuwan, imaninsu da Allah da annabi, jihadinsu don ɗaga addini, hijira, taimakon addini, ilimi mai amfani, aiki mai kyau, ka ajiye, ka ɗauko kuma kuskurensu ka ajiye, za ka ga kuskuren da suke da shi bai wuce kaso 5 cikin 100 ba, suna da alheri wanda ya kai 95. Ka ku ga in dai kai ba mugu bane, ba azzalimi bane, duk jarabawar da ake neman maki 100 ko 60-70 mutum ya ci ka san ya wuce. To ballantana mutum ana neman 100 ya ciwa 95 ko ya ci 90, kuma ka zo ka kayar da shi, to kuma dama wannan 90 100 ba wanda zaka same shi yana da su a cikin mutane in ba annaba ba su kadai suke da wannan maki 100 din aka zauna in ba su ba wanda yake da wannan maki 100 din wataƙila ni da kai ne wataƙila za mu samu 50 ko kaza in ma an samu da ni da babanka da malamina mai kokari mu samu 50-50 in an je lahira Allah ya bibo mai mana rahama mu samu a tsallake amma suna su ya kai 90 da wani abu a cikin ɗari kaga wanda nashi ya kai makin sa ya kai 90 da wani abu a cikin ɗari da kai da in an zo sakamakon ba ma tabbas nawa ne sai dai sakamakon ya fito waye yake da tabbas kaga shi wanda aka yi riga aka yi makin ɗin yana da 90 da wani abu cikin ɗari kaga shi yana da tabbas kai kama jira tukunna sai idan an yi makin ɗin sakamakon ya fito a san matsayinka to su tun annabi yana da rai kafin su bar duniya su koma zuwa ga Allah qur'ani ya faɗi matsayinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ainihin wato matsayinsu na sha faɗa na ce Allah ya ba su zaɓin abu guda uku da abu takwas kuma sahabbai suka haƙura suka bar abu guda takwas suka zaɓa abu guda uku yanzu nan malam ya yi maganar imani da Allah da annabinsa da kuma jihadin yaɗa addini lokacin da ya ce musu la tattakhidhu aba'akum kar ku riki iyayenku wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman da ƴan uwanku daga lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ya kar ku riki su a matsayin masoya sai ya ce wa man yatawallahum minkum wanda ya kama wani mahaifinsa ne ko ɗan uwansa ne ya ci gaba da soyayya da kaunarsa Allah ya ce fa ulaika humu zalimuna sai ya ce musu qul in kana aba'uku ka ce in dai iyayenku ɗaya kenan wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wannan guda biyar din na kusa da kai ne ɗanka iyayenka matarka ƴan uwanka da danginka sannan wa tijaratin takshawna kasada da kasuwancin da kuke jin tsoron rugujewarsa idan mutum yace zai harkar addini wa masakinu wa tijaratin takshawna kasada wa masakinu tardawna da kasuwanci da masakinu guraren ainihin wato zama wa'annan wa amwal niktaratumha wa tijaratin takshawna kasada wa masakinu tardawna dukiya da mutum ya tattara akwai a can akwai a can ga kasuwancin da kake ganin kana fitowa kace zaka ra addini kasuwancin zai samu matsala ga gidaje manya-manya da suka giggira Allah sai ya ce musu ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi kun fi son sa akan Allah da annabi wa jihadin fi sabilihi da jihadin yada addinin Allah wannan sahabbai suka zaba ukun suka dauka suka hakura da takwas akwai wanda suka saba da iyayensu gabaki ɗaya da ƴan uwansu da danginsu da kowa nasu yanzu babban mutum kamar Abubakar haka ya baro Makka zai da kosisi ya dawo Madina kosisi bai da shi yasa saboda sun haƙura da waɗannan abin da suka dawo Madina Allah ya dinga ce musu yana ce musu lil fuqara'il muhajirin alladhina usiru fi sabilillah min diyarihim ka ji fitar da su daga gidajen aka ba su niyyar fita ba to hijiran nan da aka yi tafiya ce ta fi kilomita 400 lokacin da ba mashin ba mota ba keke yanzu za ku tashi daga Madina daga Zulhulaifa za a tafi mota da AC da komai amma mutum yana ta faɗa mota ba ta gudu su kuma sahabbai fa a ƙasa suka tafi kuma ga zafin ranar Makka da Madina ba irin na Najeriya ba kuma hijiran nan idan ka tashi za ka yi fa ba wai kai kamar yanzu bane idan Kaduna ta yi ma zafi a ganka kawai ka naɗe kayanka a tasha hau wannan ina za ka ci ka san al'amarin garin ne yanzu sai an haɗa da addu'a zan ɗan buɗa ne in gani ka san ina arziki wasi'a Allah ya ce ƙasar a ina sai dai ka jira ka bari da daddare lokacin da take da tabbas ba mai ganin ka sannan ka lallaba ka fice baka isa ka zo da rana ba ana kallon ka kace to jama'a a da Allah amin addu'a Allah ya kiyaye hanya zan fita ka isa haka fa suka yi fa wannan addinin suka tattaka suka bar Makka suka tafi Madina amma duk da haka wani ya zo ya ce munafukai ne matuta ne sun yi ridda mutanen banza ne duk wannan zaman da suka yi da annabi zama ne na munafunci kaza 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 to kai za mu gaskata ko Allah za mu gaskata to wannan yana daga cikin aikin da sahabbai suka yi ga taimakon addini da suka yi ga ilimi mai amfani ga aiki mai kyau me yasa kake ganin yanzu har duniya ta tashi babu wata makaranta da ta isa ta fitar da dalibai makaranta Qur'ani kamar yadda makarantar Annabi Muhammad ta yi saboda su sun hada karatu da aiki ba karatu kadai ba aya 10 din suka koya ba sa wucewa sai sun yi kokarin aiki da ayoyin kafin a wuce mu kuma yanzu ma da ake karatun ba aiki da shi kai da ka zo zamanin da ake karatun ba aiki da shi yaushe zaka hada da zamanin da ake karatu da aiki da karatu yaushe zaka hada amma kuma duk mutum yazo ya ce ai ba mutanen kirki bane mutanen banza ne shi yasa yace wa man nazara duk mutumin da ya kalla fi siratil qaumi a cikin tarihin waɗannan mutanen ya kalla bi ilmin amma fa idan yana da ilimi wa basiratin ya kalla kallo na tunani wa ma manallahu alaihim da abinda Allah ya yi wa waɗannan mutanen baiwa bihi da shi min al fada'il na falala alima zai sani yaqinan da gaske cewa annahum khiyaru khalqin ba'da al anbiya'i cewa su ne fiyayyen halitta bayan annabawa amma sai in kana da ilimi kuma kai kallo na basira idan ba ilimi ba basira kaga shikenan zulumatun ba ga hafaqami ko ba ali to aqidar shi'a da duk wata alaka aqida da take da alaka da ita babban abin da yake jagorancin mutane gurin tusa su a cikin ta shine rashin karatu la kana wala yakunu misluhu bai kasance ba a baya kuma ba za a yi irin su ba nan gaba yadda mai gidansu ba a yi irin shi ba a baya kuma ba za a yi irin shi ba a nan gaba ko to tala lazimi ne haka dole ba a yi irin su ba a baya kuma ba za a yi irin su ba nan gaba idan ka ce za a yi irin su habbai a nan gaba to abinda kake cewa za a sake yin irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya zama lazim kamar Annabi ba a yi irin shi ba a baya ba za a yi a gaba ba to haka ya zama lazim ba a yi irin su ba a baya kuma ba za a yi irin su ba nan gaba yace wa annahum wa annahum as-safwatu sune zababbu min quruna hadhihi al-umma daga karnonin wannan al-umma allati hiya khairul umam wacce ita ce mafi alherin al-umma wa akramuha 'ala Allah kuma ita ce mafi karamci a gurin Allah subhanahu wa ta'ala وقال ابن ابي زيد القيرواني المالكي ابن ابي زيد القيرواني المالكي مي رساله wanda ake ce masa maliku sagir abun bakin ciki sai kaga mutane yanzu a nan kasar sun yadda da imam malik a fiqhu amma ba su yadda da imam malik a aqida sa ba gara ma ka ci yadda da fiqhun imam malik ka yadda da aqidar imam malik yafi sauki yanzu duk wanda suke kiran kansu ɗan malikiya ne ko wanda suke intisabin kansu zuwa ga ɗariƙoƙin nan suke ittiqahu sun san fiqhu ba su suke ba da mafaka ga wanda suke zagin abokan annabi ba ba su suke ba da to duk wani littafi da ka san ana koyan addini da shi a nan ƙasan risala ta al-Imam Abu Zaid al-Qirawani ta girme shi ta riga shi zuwa nan ƙasan kowane littafi to ya faɗa fi muqaddimati risalatihi al-mashhura a muqaddimar littafin sa na risala wanda ya shahara yace wa anna khairul quruni mafi alherin karnoni alladhina ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ga annabi muhammad wa amanu bihi kuma suka yi imani da shi thumma alladhina yalunhum sannan sai wanda take bayan su thumma alladhina yalunhum sannan sai wanda take bayan su sai yace wa afdal as-sahaba mafifitan sahabbai sune al-khulafa'ur rashiduna sune khalifofi shiri al-mahdiyuna masu shiryawa sai yace ga sanin Abu Bakar thumma Umar thumma Usman thumma Ali radiyallahu anhum ajma'i Allah ya jikansu Allah ya kara musu yadda sai yace wa Allah yazkura ahadan min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka ambaci dai daga cikin sahabban annabi illa bi ahsani zikiri sai da mafi kyawun ambato haka al-Imam Abu Zaid al-Qirawani sanan yace wal imsaku da kame bakinka amma shajara bainahu akan abin da yake gudana na sabani tsakanin su wa annahum ahqqun nasi sune mafi cancantar mutane an yultama lahum husnal makharij, a neman musu, wa an yultama lahum husnal makharij, a neman musu mafi kyawun ainihin wato mafita, wa yadhannu bihim, sannan a yi zato a kansu ahsanal mazahi, mafi kyawun ainihin wato inda ya kamata a ce an ainihin wato tafi. Idan aka samu sabani tsakanin mamanka da babanka, zuwa kake yi ka tara mutane a waje ka ce an samu matsala a gidan, a ce ai ba haka ake ba, ka ce to ya za a yi, ai gaskiya ce dole a faɗe ta, tunda dai ya faɗan nan ya tabbata sun riga sun yi, ya za a ce ba za a faɗa gaskiya ba, ko kuwa kaga daga ran da abin ya faru tsakanin mamanka da babanka ka zo waje ka tara mutane kana bayani, ka ce dole ka faɗa gaskiya. Ta kowa ya san kai cikakken dan iska ne kai, ba dan kirki bane, to shine abin da yake faruwa. Shi yasa zaka ga dillata tafan aqidu na malaman sunna, zaka ji suna maganin wal imsaku amma shajara bainahu, ka kame bakinka dangane da abin da ya faru na sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a kame baki. To shi yasa nace irin wayannan abubuwan didda ba ma shiga su, ba ma magana akan su, dan abubuwa ne wanda suke ba su da dadi, to amma yanda ya zamanto wasu ita ce hanyar su da suke tallata addini da su, to dole kuma a fito a yi wa mutane bayanin hakikanin abin da ya faru na gaskiya. Wannan shine bayanin da muke ainihin wato yi yanzu. Wa qala Abu Usman As-Sabuni, al-Imam As-Sabuni yana faɗa yana cewa yarawna ai ahlus sunnati, ai ahlus sunnati su suna ganin wajibi ne alkaffu a kame baki amma shajara baina ashabi rasulillahi, akan abin da ya gudana na sabani tsakanin sahabban annabi Muhammad, wa tasahilil alsinati, da tsarkake baki an dikiri ma ya tadammanu aiban lahum, akan ambatan abin da ya kunshi aibu tattare da su, wa naqsan ko tawewa fihim a cikinsu, wa yarawna tarahuma, su ahali suna ganin neman rahama ala jami'ihim, akan dukkan suwal muwalati da kuma jibinta da su yali kafatihin ga baki ɗin su, su ahli sunna suna ganin wannan wajibi ne. Sai malam yace idan in ko haka ne a shifal insaku kame baki al-musharu ilayhi fil hadith ash-sharif, wanda aka yi nuni gare shi a cikin hadisi wanda ya gabata, shine imsaku makhsusin, wato kamewa ne wanda yake kebantacce, yuqsadu bihi adamul khawf, abinda ake nufi da kame baki shine rashin kutsawa, fima waqa'a bainahum, cikin abinda ya gudana tsakanin su, min al-hurub, na yaki wal khilafati, da sabani ala sabilit tawassu', akan fuska na yalwata bayani, wa tatabbu'u at-tafsilat, da kuma bibiyar bayanin daki daki, wa nashri zalika bainal amma, da kuma yada wannan tsakanin mutane duk ba a buƙatar shi, aw ta'arruz lahum, ko bujiruwa ga mutane din, bi tanaffusi, da kuma rage daraja lifi'atin ga wata jama'a, walin tisadi li ukura, da kuma kokarin cewa to ni bari ina nan bangaren sai na kuma taimaka ma nan bangaren, duk ba a buƙatar haka. Mutumin da bai san tauhidi ba, bai san yadda zai bauta ma Allah ba, kazo kana bashi labari an yi rikici tsakanin wani da wani, me zai amfanar da shi? Kawai so kace ka jefa shi fitina cikin addini kawai, shikenan ka kuma an kalura shine abin da shi a ciki. Mutum ne bai iya karatun Qur'ani ba, bai iya karanta kuma, amma za ka same shi ya iya musu dawana dawana an yi kaza, yadda ka san ya yi karatu kuma bai karanta kuma ba, labari kawai yake ji, wallahi an ce dawana dawana abu kaza ya faru, dawana dawana abu kaza ya faru, karanta Qur'ani daga amma zuwa ƙasa bai iya ba, amma ya ji ya riko tarihin banza, ya zo da wannan tarihin wanda shi kuma zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala. Wannan yana daga ciki. To don haka wannan matsala ce da in mutum ba ya yi da gaske ba, abinda ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al-imamu Ali bin Abi Talib da al-imamu Muawiya, Allah ya ƙara masa yadda, shi yasa na sha faɗa na ce Muawiya da kuke ganin sa sahabi ne wanda da an buɗe ƙofa ta fara taɓa shi, to nan gaba duk wanda ya fara taɓa shi sai kaga zai taɓa Abubakar da Umar, ita ce ƙa'ida. To kuma in baka yi wasa ba ta nan shine mabda inda mutum yake farawa, sai ta aito dole ai sai ya faɗi gaskiya, ai sai yayi waye, ai sai ya aito daga nan sai ka fara bibiyar abu. Shi wannan mutumin, wannan zindikin na Kano, ai ta nan ya fara ai har ya zo yanzu yana cewa ma Ammar dan Yasir ba abinda Abubakar da Umar za su nuna kuma yace Sayyidina Usman da aka ji aka kashe shi wai talakawa ne suka taru suka je suka kashe shi saboda wai Sayyidi Usman dan jari hujja ne wallahi haka ya faɗa kalma da kalma wai a zamanin Usman ne masu talauci suka ƙara talauci masu kuɗi suka ƙara kuɗi saboda haka mutanen gari ne kawai da talauci ya dame su suka zo suka taru suka kashe Sayyidina Usman wai Sayyidi Usman dan jari hujja ne kuma daga maganar Muawiya ya faru sai gashi yanzu ya zo shi ma yana maganar yadda wannan zindikin na zari ya faɗa ya ce duk annabawan Allah ba wanda ya kai ali daraja shi ma haka yanzu ya zo ya faɗa ce duk annabawan Allah kakabinsu ba wanda ya kai na Fatima daraja kaga wancan ya faɗi wancan maganar ta'annanci shi ma anni ya zo ya faɗi wannan da aka anni da anni annani anna guda biyu abinda ya faru ce mun tattauna da wani jiya ya ce masa ina maka wa'azi ka tuba ka ji tsoron Allah wagga aqida musulmi ba za su iya karɓar ta ba baka da wani karatu da zaka mun ko kai waye ko tusa kake tana cewa filardi saboda tsabar karatu to na garan da zaka zo ka mun karatu da zangamsu da dalili ka ce mun wani mutum ba annabi ba ya fi annabi daraja ai Allah ne yake faɗa ya ce wani ya fi wani ko to shi ya faɗa ya ce annabawa sun fi kowa sai ran da wani wahayin ya sake zuwa aka ce to ga wani wanda ba annabi ba kuma ya fi annabi daraja sai in yadda kuma ka san ƙarya kake yi da za ka fito ka ce an maka wannan wahayin to shi ma kanta wannan magana ita ma annanci ce ita kanta wannan maganan ka ce an ma wahayi wani ya fi wani ita kanta wannan maganan ainihin wato annanci ce da haka yadda ƙala rawi yake cewa mun yi bayani waliha karatun da muka yi na alfi'atul bagiya yana da kyau mutane su nemi wannan karatun da muka yi a Kano duk da ba mamaki za mu sake taɓa wani ba'adi daga ciki wa nahana mu dinnan lam nu'mar ba umurce mu ba bima sabaka da abin da ya gabata na mu zo mu ɗauki wannan matsalar ta zamanto ita ce babban ajandar mu a'a innama wa innama umirna bil istighfari lahu abinda Allah ya umurce ni ya sa ni ya sa ka ya sa malamin ka ya sa babana da babanka shine mu ne mu gafara ga sahabban annabi kenan cewa yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina dalili ne Allah ya san cewa za su yi kuskure shi yasa aka ce a neman musu gafara ai wa innama umirna bil istighfari lakum wa mahabbatihim kuma mususu wa nashri mahasinihim kuma mu yada duk wani abu mai kyau da suka yi fada'ilhum da falalansu sai malam ya ce lakin sai dai idza zahara mubtadi'un idan wani dan bid'a ya bayyana yaqdahu fihim bil batil yana sukan sahabban annabi ta hanyar banna fala budda min az-zabbi dole a tashi ay kariya annahum akan su sahabban sannan wa zikri ma yabtulu hujjatahu ko hujjatahu bi ilmin wa adli a kuma ambaci abinda zai lalata duk wata hujja da ya kawo ta hanyar ilimi da kuma insafi wanda shine abinda ahli sunna suke yi a ko ina wanda kuma kaga ba za ka iya yin difa'i ga sahabban annabi ba tunda malam ya ce bi ilmin ko in baka lusumin inda ake karatu ba za ka iya ba dole sai ka tashi kayi karatu idan kana ainihin wato ahli sunna sannan za ka iya kare aqida ta ainihin wato sunna duk wani malami da ka ji yayi fice a duniya gurin buga da matsiyata billahi allazi la ilaha illa hu in bai karatu ba in baka karatu ba za ka yi buga da wannan mutanen ba karatu ne kadai zafi za ka yi su kyale ka ka hakura ranan nan wata dalili ta taso wani anan maraban jos wadan dariƙa ne wata matsala ta taso nace masa to muka yi dogo tattaunawa da shi nace to ka san da yadda al'amura suke kaza kaza yace ai abubuwan nasu ne mutane ba su fahimta ba nace to ni dai yanzu ka gani dai yanzu na fi karfin ka ce min ban gane abubuwan naku ba saboda wargwado dai kai ka san abin duk da kake tinkahu da shi a ilimi a naku janibu na tabbatar zan iya karantar da abin da ba za ka iya karantarwa ba na ce kuma a ko wani abu da kake ganin za ka iya karantarwa a janibin ku wanda ban sani ba ka faɗe shi babu to in ba ka yi karatu ba ka karanta littattafansu ba za ka yi musu wannan tahaddun ba da zina jin wani yana bayani a rediyo yana a tv yana faɗan daga cikin littattafan yan ɗari'u sai ya ce akwai jawharatul kamali
sai nace to kaga wannan kwaba ne jawharatul kamali zikiri ne ba littafi bane
kaga suna jin ka san san cewa to wannan haye ba dan gida bane bai ma san abin da yake yi ba
jawhara ba littafi bane zikiri ne daga cikin zikiran su wanda aka ce da an karanta su 12 din da annabi yake su ya zo gurin zikiri ne
ko kaje mutun ya bude baki ya yanko baiti cikin albarda ya akramal khalqi mali man aludu bihi suwaq inda hululil hadith al amami wa inna min judika ad-dunya wa darratuha wa min ulumika ilmi llahi wal qalam sai ya tambaye shi a ce albardan nan baiti ne wani sai ce ta kai baiti 500
da ka faɗa haka an san cewa baka karatu ba gani kai baiti biya a wani littafi ka karanto
amma duk wanda ya karanta alba ya san ba baiti 500 bane baiti 160 da wani abu sai kuma karan da ya mata in ka hada titta karan ba ta kai baiti 500 ba to saboda haka ba za ka iya kara aqidar ba dole sai ka tashi kai karatu tukunna sannan za ta ainihin wato karan maka shi yasa muka ce Mala Bakar Gumi san da ya zo ba dan yayi karatu wayannan matsiyatan mutanen ba zai iya bugawa da su ba saboda haka mu ya zama dole yanzu abubuwan da wannan dattijo ya karantar wannan ubana mu dole ne mu fito da su mu karantar da mutane aika jididin su dan ahli sunna suna da uba amma har yanzu da yawa ba su san waye baban su ba ba yadda za a yi sai kana da uba mutumin kirki baban mu duk duniya ta yarda cewa ba makwadaci bane mutumin kirki ne yana da gudun duniya da waye da waye to kai da ubanka yake makwadaci in kai dan kirki ne ba za ka bari wanda yake uban shi dan iska bane kai ubanka mutumin kirki zai rena ma uba bai taba yiwa saboda mun ga ko wasu yan kananan saboda sun tunda sun ji Mala Bakar Gumi ya ji yayi diploma ne a Sudan to za ka ji kar ka dauka cewa diploma kawai yayi kafin a baka digiri za ka ji Mala Bakar Gumi digiri ne aka baki na girmama a duniya wanda suka yarda cewa yayi karatu ya san abin da yake to sai ga mutum kawai saboda ya ji ya zama professor ko yana da daktare kaga ya zo yana rawar kai na zai hawo kan Mala Bakar Gumi yana jin ya karatu ƙarya kake baka isa ba wallahi Allah ya kuma dace wa hada mimma nahtajihu wannan abinda muke bukata kenan fi zamanina a wannan zamanin namu haisu ta yadda ubtiliyatul ummatul muslimatu aka jarrabi al ummal muslimi fi jami'atiha a jami'o'in ta yanzu yanda aqidar shi'a da ta tashi zuwa ba ta hanyar daliban jami'a ta shigo ba wa madarisi hada kuma makarantun al umma bi manahijin ta hanyar salabus din karatu yaz'amu ashabuha al mawdu'iyyati wal ilmiyya masu ma'abuta wa'annan bangaren sai kaje suna faɗa da sunan ai wannan wani fil ne mai zaman kanshi na ilimi yakuduna fi ma shadada bainas sahaba bil badi mutun zai zo ya kusa cikin abin da ya faru na sabani tsakanin sahabbai amma ta hanyar banna duna ta'addubi ba tare da ladabi ba bil adabi allati da ladabi wacce allamana iyaha rabbuna ladabin da Allah ya dora mu akan shi wajen mu'amalantar kuskuren su to ba ta irin wannan hanya suke shigowa ba gurin tattauna abin da ya faru na tsakanin na sabani tsakanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rasuluhu sallallahu to irin ladabin da Allah ya dora mu da annabi to ba ta irin wannan ba sai ga mutun yana da dama a jami'a ya tashi ya faɗi abubuwan da ya ga dama akan sahabbai to a jami'a ma ba sahabbai ba duk abin da mutun ya ga dama in dai lakkara ne zai faɗa yana da inci shi da ne yana da damar duk abin da ya ga dama ya faɗa ba mushkila Allah ta'ala ya tsare mu qala bunu daqiqil id ibnu daqiqil id ya faɗa yace wa ma nuqila anhu duk abin da aka shirinto daga sahabbai fi ma shajara bainahum cikin abin da ya faru tsakanin su na sabani wa ikhtalafu fihi suka yi sabani a cikin sa فمنهما هو باطل وكذب اcikin abin da aka cirinto akwai abin da yake ƙarya ne da banna ne wala yultafatu ilayhi ba a waigawa ma zuwa gare shi wama kana sahihin amma abin da ya tabbata ya faru sai ta awwalnahu ta'wilan hasanan sai mai tawilin shi ta fuska mai kyau kuma wannan ita ce yadda ahli sunna suke mu'amalantar abin da ya faru ta janibin sahabbai da zaran kaga dan shi a yana bayani yace maka wani sahabi yayi abu kana tsare kyau abinda zai kawo ba zai fita daga ɗayan biyu ba ko dai ma sahabin ƙarya abinda bai yi bai ci yayi ko kuma a'a matsalar ta faru amma yanzu ya ƙara wani abu ya rage wani abu dan yana so ya tura ka shiya bas shikenan dan haka su kuma ahli sunna idan abin ya tabbata ya faru
sukan mayar da shi karkashin fadin Allah subhanahu wata'ala da yace walaula istami'tumu banal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Me yasa duk sanda kuka ji abu ba kuwa zato na alheri ga mu'mine ɗan uwanku ga mu'mine maza da mata. Kai yanzu idan kai abu da zai faru da kai kana buƙatar a maka kyakkyawan zato akan shi, amma abu ya faru da sahabban Annabi kai kuma ba kyakkyawan zato akan shi, kai adalci ba adalci? To dama aqidar shi aqida ce da kwata-kwata, dama maganan adalci a cikin ta bata taso ba. Kuma kuna kallon yanzu yadda kullun suke ta kokarin hada kai da Annab, li'anna sana'a alaihim min Allah, domin yabo akan su daga gurin Allah sabiqun ya riga ya gabata. Wama zikira min al-kalamin lahiqi, abinda ake tabbata ake ambata na magana wanda ake riskarwa dangane da su, muhtamalul litta'wil, yana daukar ta'wil, wal mashkuku, akwai abinda yake kuma shakka ne, wal mawhumu, akwai abinda yake imuwa ne, la yabtulul muhaqqiqa wal ma'lum, ba zai bata abinda yake an yi ta haƙiƙin sa ba kuma abinda yake ilimi ne. Yanzu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, yace mutanen kirki ne, Annabi ya faɗa ku. To wannan ita ce ka'ida, ka duk wani abu da aka tawo wanda ba tabbas akan shi, yanzu ya zamanto al mashkuku, sannan ya zamanto al mawhumu. To wannan abun tunda ana shakka a kansa kuma akwai imuwa akan shi ba ma tabbas, bai yadda za a yi, kai kana da hankali ka san abin da kake yi, ka saki Qur'anin da yake da tabbas da maganan Annabi da take da tabbas, ka koma ma abin da ba shi da tabbas. Wannan bai taɓa yiwuwa. Shi ya ce hada bin nisbati, wannan dangane da li'umumi maruya, abin da aka ruwaito fi qadaihi, wajen suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake dole ya zamanto kana da usulun kulli, kana da usulun juz'i, ta yadda za ka iya ɗaukar juz'i ka mayar da shi zuwa ga kulli a babin aqida, in ba wannan ba dole ainihin wato a samu matsala. To don haka insha Allah za mu tsaya nan sai mu tashi, amma maruya ala al-khususi fi ma shajara bainahum wa sabata fi mizan al-aqdi, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa da idanin Allah, duk za a ji wasu daga ciki kafin mu je can inda malam ya bude abinda ya faru aka kashe sayyidi Usman, za ku ji dalilan da suka haifar da rikici tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan wani dan bid'a ya ce, tunda Allah ya Annabi ya ce waiha ammaru taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya, yace to kisan Ammaru ya tabbata zalunci, wai su ba su ga inda Annabi yake kashe Usman zalunci bane, dan haka su akan nasi za su tsaya, su ƴan bibiyan nasi suna nan akan nasi. Nace to mu mun ganin su, mun kai baka gani ba. Kuma yace ya rantsa da Allah duk abin da yace babu a gidan karatu ko computer bata isa ta kawo shi ba, saboda tsabacika baki da barazana. Wayan yace babu abu, to babu, wai wallahi ko computer bata isa ta kawo shi ba. To kaga wannan barazanar banza ne, dan haka zamu tsaya a nan. Satin da ya wuce mun yi karatu a wannan masallaci akan matsalar abin da ya shafi rikice-rikice a jihar Kaduna, da yadda rikice-rikice suka taso, da yadda al'amura suke zama, da lokacin da kai magana akwai wanda shi yana gefe ka san abin da bai sani ba, kana shiga inda bai shiga, kana mu'amala da wanda bai mu'amala da su, amma in ka zo kai magana sai koma gefe, sai ce kana so zaka kawo fitina, ai addinin nan a hankali a hankali ake bin sa, shi zaman lafiyar nan kaza kaza, saboda shi yana zauna a tsakiyar tudun wala, sai yasa yake wannan surutun. So bayan mun yi karatu ranar talata mun tashi, ina ganin washe gari ko dai a ranar talatar da muka yi karatun ko ranar Laraba, sarkin jama'a ya zo nan garin zai koma hanya a samurin katab, aka tare shi aka kai masa farmaki da ƙarya sha, kuma annan nan da suka kai farmakin nan sai suka dawo sai suka ce wai Fulani ne suka kai mai farmaki a hanya za su kashe shi. Idan irin wannan sarki babba ga jami'an tsaro ga komai za a iya tare shi a hanya a kai mai farmaki, dan Allah ya kuke tunani ga raguwar ɗaiɗaikun mutane da suke rayuwa. To sai ga shi yanzu a cikin satin nan an samu fitar bidiyo har guda biyu da kuma audio da ɗaya, wayannan fastoci ne suke ba da fatawa cewa dinda aka ga musulmi a kashe, ba ma mutum ɗaya ba fa, ba mutum biyu ba, yanzu sun kai mutum uku masu wannan fatawar. To da haka ina jan hankali zuwa ga malamai masu karantar da addini da masu hudubobi, ya kamata ya zama tura na Juma'a nan a duk wani masallaci da wani zai yi karatu kafin zuwan liman, ko limami in zai kutsu ba ya zama tu wannan ita ce ajandarsa da zai hudu ba. Dan ba wani dalili ana ta filan yadda za a karar da mutane, kai kuma ka zo ka hau mambari kana masa ne hudu ba akan muhimmancin azumin alamis da litinin, ba wani dalili wallahi. Ko saboda kana jin cewa waccan matsalar ba kai ka shafa ba, wasu shafa shi yasa sai ka zo ka dane mambari ka ta bayani akan muhimmancin azumin alamis da litinin a mambari. To wallahi ya kamata ya zama to duk lokacin da wata waƙi'a ta auku, to ya zama to musulmi wanda suke jagorancin karantawa suna tinkarar abin da yake faruwa a wannan waƙi'a. Wannan yana daga cikin abin da yake wajibi akan wanda suke karantar da mutane. Amma yanzu wallahi in ba ta'a ba, ka duba da kyau za ka ga cikin wanda suke harkar karantarwa a wannan watan, a cikin mutum goma wallahi da ƙyar za ka samu mutum uku ko hudu da za su yi magana akan matsalar. Mutum zai zo ya buɗe littafi ya yi karatu ya tashi kwata-kwata, wannan ba ita ba ce ajandar da ke gaban shi. Ka ba duk girmanta da matsayinta a gurin musulmi. Lokacin da Abdullahi ɗan Umar ya sumbance ta cewa ya na san ke dutse ce la tadurru wa la tanfa, ba ki cutarwa ba ki amfanarwa, ya ce wallahi ƙimar mumini a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi wannan kaba da kake gani. Ba ita ba ce alƙibla ita ake kallo a sallah na zawalin duniya, haka annabi ya ce inda Allah duniya ta gushe a gurin Allah ya fi sauƙi da a ce an waye gari mutum musulmi ya rasa ransa ba ta hanyar ka'ida ba. Amma sai a zo a shagaltar da mutane da shi ba abin da yake shi ne asalin abin da yake faruwa ba a lokacin da yake ainihin wato faruwa. Su kuma masu rara gefe in an yi magana su je su ta yi, duk ranar da Allah ya sa ka bi hanyar tsautsayayyar ritsaka ba fata muke ba, da watakila lokacin karatun da muke yi na a ɗauki mataki za ka gane inda muka damfara. Yanzu ba a nan na faɗa ba, a satin da ya wuce na faɗa na ce duk hanyar da musulmi za su shiga su fita suna cikin hatsari a tare take, Allah ne suka tare hanyar. Na yi wannan karatun ko ban yi ba, kuma ka zauna kai jirasar jihar Kaduna da kyau ka gani mafi yawancin hanyoyinmu na shiga da fita wanda ba musulmi ba ne suka kare hanyoyin. To da haka kana cikin hatsari ran shigarka ko fitarka in tsautsayiyar tsaka hanya za ka yi zuwa tafiya lahira, kuma za ka ga da zaran abu ya faru da inda ya kamata a tare da inda bai kamata ba za su yi mai za su yi su tare. To wanda suke cewa mun yi zafi, kuma tun da ka ji kiristocin fastocin sun fito suna faɗa cewa din da aka ga musulmi a kashe to mabiyan sai sun aiwatar, to ku kuma su kuma wanda suke cewa an yi zafi sai su nemo wa mutane mafita yanzu. Idan an ji an kai musu farmaki za a kashe su saboda su ne masu addinin zaman lafiya, hakuri za su bayar ko kwanta za su yi a yanka su ko ya za a yi, to yanzu dai wallahi alim ba mu san ya za a ci gaba da yi ba shi ne. To don haka na kira a ranar na yi magana da wasu sun ce mu yi hakuri tun da akwai security council meeting yau za mu ji. Amma wallahi bai inda yanzu a cikinmu ne wani wannan magana har a cikinmu sai an samu wanda sai sun zaga sun ce aje a kamo malam a wannan magana da yake za ta kawo fitina. Amma mutanen nan sun yi maganganun nan kuma suna zaune a gidajensu lafiya ba abin da ya faru, har ma wani a cikinsu yana cewa dole a saurare su a Najeriya, in ba a saurare su ba Najeriya ba za ta zauna lafiya ba. Kada Allah ya sa ta zauna, kowa lafiya ce ma daɗi ba barin mai ita ba ne ko kuwa. Mu dai annabi ya ce mana mu daina fatan Allah ya kawo bala'i, amma in dai ba mu muka janyo shi ba da izinin Allah ya zo ka gani Allah sai ya ba mu hakurin da za mu ɗauke shi. Haka yake fa idza laqitum fasbi, in su suka janyo ran da duk aka haƙu to a haƙura kawai. To dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da yake faruwa. Har a cikin fastocin fa da wani yake bayani ya faɗa ya yi gargaɗi da tahadidi ya ce a cikin su fastoci duk wani wanda ya kira ya ce a zauna lafiya to a kashe shi kawai. Idan yana yin fatawa ga ɗan uwan shi fasto wanda ya kira ya ce a zauna lafiya a kashe shi kai kuma ba, kai kuma fa a shine min babu aulai ka tafi lahira idan aka zamu dan ka ido yanzu muna nan muna dan bi gefe maga me za a yi a cikin wannan satin in ba a yi ba mun wa dole ne mu zo mu fitar da matsaya mu fada wa mutane gaskiya in sun yadda sun dauka su zauna lafiya in ba su dauka ba shikenan da zama na magana da wannan ci yanzu rikicin da aka danga yi a dole ba committee da ba a kafa ba dan samun sulhu da zaman lafiya daga ƙarshe an samu sai da aka dauki matakin da ka'idar da Allah ya dora cewa fa in qatalukum faqatlu sannan aka zauna lafiya yanzu yaushe rabanka da kaje ana rigima a dole yanzu to din kuma din da shi yasa shi wannan fassan nake faɗa mai nace yayin da yake ganin yana da ƙarfi zai isa a tara wani guri yamma kar ya manta akwai inda bai da ƙarfi wasu ma za su isa a tara wani guri kuma su waɗannan da ake zuzzugo su ai na faɗa anan nace gabaki dai jihohi guda 19 ake da su a arewacin Najeriya bine inda suka fi yawa gabaki dai hatta Taraba ranan nan wani yamin jaraci shi ya je Taraba yace adadin musulmi a Taraba yafi adadin wanda ba na musulmi ba yawa to bine kaga in suka je suka janyo rigima duk ranar da wani abu ya tashi ba fata ake ba kansu za ta kare saboda haka yanzu muna nan muna bi gefe zamu ji kuma mai gwamnati za ta yi daga nan cikin satin nan masu wannan bayanan za a kamo su ne a hukunta su ko kuwa a za a bar su ci gaba da ba da ta da kura cewa duk wanda ya kaza a kashe shi in ba wani mataki da aka dauka to kuma dole mu fito mu faɗi matakin da ya kamata mutane su dauka dama sun sani ai jaddadawa zan kowa ya san matakin da ya kamata ya dauka ni kan dai bai wa ka haɗu da ni a hanya saboda ni ustazi ne ka koda min mari ta nan in ce maka to ƙara nan saboda inna Allaha ma asabirin a ƙarya kake yasa ibn qayyim ya littafi uddatu sabin wa zahiratu shafi yace hakuri yana da limitation din da in ya kai daga nan ya zama tsoro da mutuwar zuciya da lalacewa akwai to wannan ka'idan mun santa da haka yayin da Allah madaukakin sarki umarci annabi da hakuri yace masa ya hakuri kuma a dai gefen ya ce fa in qatalukum faqatluhum kadhalika jazaa'u zalim fa in intahu fala udwana illa ala zalim wannan ka'idojin duk suna nan saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta da haka ranar alamis din Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da mu fara karatun littafin malam Abubakar Gumi al aqidatu as sahiha a masallacin malam Kamis al misri insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yes, sir. Dan ladin yake. Yes, sir.